sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka saki dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 14 ga watan Yuni na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji hira da wakilan sashen Hausa yayin da ministan tsaron Najeriya game da ritaya karfi da yajin da aka yi wa wasu sojojin kasar. Muna kuma dauke da ci gaban tattaunawa da wakilan sashen Hausa Muhammad Ibrahim Kwariyayi da Dr. Lawan Habib Yahaya akan sabon shirin da babban bankin Najeriya zai yake shirin aiwatarwa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ya kuke gani takaita yawan kuɗin da za a iya fidda ta banki zai shafi rayuwar al'umma. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Talata ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta yi kira da a samar da dokoki masu ma'ana game da sa ido kan mallakar bindiga bayan kisan kiyashi mafi girma da ya auku a tarihin Amurka. Wannan kira na zuwa ne duk da cewa kuma mun tsaro na ci gaba da tattara bayanai game da rayuwar dan bindigar wanda musulmi ne haifaffen Amurka wanda kuma ake mai kallon ya dauki tsatsauran ra'ayinsa ne daga kafar internet. A wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na CBS, John Johnson ya ce muhawara kan tsaurara matakai da sa ido akan waɗanda suka mallaki bindiga abu ne da aka jima ana yi a Amurka, amma kuma hakan abu ne da zai tabbatar da kare rayukan jama'a. Ya ƙara da cewa wannan wani aiki ne da za a rataya a wuyan ma'aikatar wato da ke sa ido akan masu wato mallakar bindigar. Lura da yadda ake samun masu tsaurar ra'ayi a cikin gida yana mai jaddada cewa wannan batu ne da Amurkawa da Misir dokokin ƙasar za su fuskanta domin neman maslaha. A ranar Lahadi an kwashe sawa'i ana arangama da Umar Siddiqui Martin a wani gidan rawa na ƴan luwaɗi da ƴan maɗugo inda ya harbe mutane 49 lahira kana ya jikkata wasu 53 kafin daga bisani ƴan sanda shi ma su harbe shi lahira.
Rahoton wata cibiyar bincike mai suna Pew Research Center ya ce al'ummar nahiyar Turai na ɗaukar ƙungiyar ISIS a matsayin babbar barazana ga ƙasashensu. Sannan sai canjin yanayi wanda ya zo na biyu a jerin ababen da al'ummar nahiyar ke ganin suna masa barazana. Yayin da ɗimbin 'yan gudun hijira daga Iraki da Siriya ke kwarara zuwa nahiyar a cewar binciken wanda aka yi mai taken al'ummar nahiyar Turai na fuskantar duniya a rarrabe. Binciken har ila yau ya nuna cewa kashi 17 cikin 100 a ƙasashen Turai, 10 wanda aka yi nazarin a kansu, sun nuna cewa ƙungiyar ta ISIS tana masu barazana kaɗan, yayin da kashi 3 cikin 100 suka nuna cewa ƙungiyar ba ta barazana ga ƙasashensu ko kaɗan. Hare-haren da aka kai a Paris da Brussels a shekarar da ta gabata sun sa batun ta'addanci a gaba-gaba a jerin ababen nuna damuwa ga 'yan nahiyar ta Turai, lamarin da ya sa aka ƙara tsauraran matakan tsaro. Sai dai mafi yawan 'yan nahiyar ta Turai ba su amince a ƙara kuɗaɗen da ake kashewa ba a fannin soji, saboda a ganinsu dukan matakan soji zai iya ƙara haifar da ƙiyayya da tarzoma.
Shugaban Amurka Barack Obama ya yi watsi da kiran da ɗan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi na cewa a hana musulmi shiga ƙasar. Obama, wanda ya nuna goyon bayansa ga tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, ya ce wannan kira na Trump zai saba wa yanayin da ƙasar ta gada na masu addinai daban-daban da yawan mutane masu launin fata daban-daban. Shi dai Trump ya jima yana sukan irin matakan da Obama ke ɗauka domin yaƙi da ƙungiyar IS a Gabas Tsakiya. Yana mai cewa akwai buƙatar Amurka ta tsaurara matakan soji akan ƙungiyar, sannan a hana musulmai 'yan ƙasar waje shiga ƙasar domin a daƙile aukuwar wasu hare-hare. Sai dai Obama ya ce ware musulmi kan wannan lamari zai saba wa manufar ƙasar ta buɗe ƙofa ga kowa da kowa da kuma dokokin ƙasa, domin waɗannan abubuwa ne suka sa Amurkan ta yi fice.
Wani jami'i a Faransa ya ce mutumin da ake zargi da kashe wani ɗan sanda da abokiyar aikinsa na ɗaya daga cikin mutane 8 da aka samu da laifin ɗaukan mutane domin su je su yi yaƙi a Pakistan a shekarar 2013. Mai shigar da ƙara a birnin Paris, François Molin, shine ya bayyana haka a yau Talata. Sa'o'i kaɗan bayan kisan da ɗan sanda wato kisan da aka yi wa ɗan sandan da aboki aikin sa a yammacin birnin. Mai shigar da ƙara dai ya bayyana sunan maharan a matsayin La Rossi Abella, kuma an gano yana da niyya zuwa Pakistan a lokacin da aka kama shi a shekarar 2011. A shekara ta 2013 an yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 3, inda aka rage mai tsawon watanni 6, hakan kuma ya sa ya fito daga gidan yarin da wuri. 'Yan sanda kuma sun ci gaba da sa mai ido har ya zuwa shekara ta 2015, tun da kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ranar Lahadin da ta gabata ne aka yi wa wasu sojoji kusan su 40 ritaya ƙarfi da yaji, abinda wasu ke gani gwamnati bata kyauta ba wajen ɗaukar wannan matakin. Amma ministan tsaron Najeriya, Brigadier General Mansur Muhammad Dan Ali, ya yi ƙarin haske. Ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
Akan haka na tuntuɓi ministan tsaro na Najeriya domin in ji ƙarin hasken dangane da wannan mataki da hukumomin sojin Najeriya suka ɗauka.
Waɗansu hafsocin sojoji sun yi ta haƙƙin da aka ba su suka je suka yi ba daidai ba jihohin wajejen Ekiti ɗin nan. Daga baya su soja suka kafa kwamiti suka ɗan bincika, aka gano ba ma su waɗanda kawai na Ekiti ba har waɗanda suka yi waɗansu jihohi. So kwamitin ne ya ba da shawarwari, aka tantance, aka aika kwamiti na soja suka duba su ga cewa din suka cancanta, aka same su da hannayensu a ciki, aka yi musu ritaya. Kuma ka kamanta akwai waɗanda su kuma suka sauko su akan laifukan da suka yi na game da kuɗaɗɗaki na sayan makami. So duk waɗannan abubuwa da suke faruwa kamar gyara ne ake sa a kawo a cikin harkokin aikin tsaro. Mahiyawancin hafsoshin sojojin nan dukansu sun samu kan an same su dumu-dumu da abdurhana na sun yi rashin gaskiya da kuɗaɗɗaki jama'a. So waɗannan abubuwa ne ya sa aka yi, kuma ba dukansu ba ne ma waɗanda wai suke da shi. Akwai wanda kuma wanda ake yi da duka ne ko wani lokaci dama kamar waɗanda shekarunsu ya kai a musu ritaya. So shi ne duka aka haɗa gaba da ya kai.
Ana ta zargin cewa har yanzu akwai sauran waɗansu sojojin da sun yi abubuwa na asha, musamman maganar yaƙi da ta'addancin nan na arewa maso gabacin Najeriya, ko dai sun taimaka wa 'yan ƙungiyar Boko Haram, ko ana zargin suna da mu'amala da ita, ko sun yi zagon ƙasa wa sojojin Najeriya gurin yaƙi da 'yan Boko Haram ɗin nan. Su yaushe ne ake sa ran gudanar bincike a tantance irin waɗannan domin su ma a cire su daga aikin soja?
Abubuwan da suke damun sojojin Najeriya a gyara su lokaci ɗaya ba. Wannan kamar mataki na farko a nuna cewa dai an sa abun da yake faruwa, kuma gyara ne ake yi. Canjin nan da ake faɗa lokacin shi ya zo kuma ana yi, kuma an fara kenan, ba wai an tsaya ba. So kowannan su wanda suka yi kamanta, kwanan baya na kafa wani kwamiti wanda na ce a binciko abubuwan da suke faruwa a can a Lafiya Dole, kuma sun ba da nasu rahoto. So waɗannan kwamitocin ne su suke taimakawa da shawarorin da suke ba da su a bincika a gani kamin a zartar da hukunci.
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai akan batun shirin takaita yawan kuɗaɗen da za a iya fidda ta banki wanda babban bankin Najeriya ke shirin aiwatarwa, ga ci gaban hira da Mahmud Ibrahim Kwaryayi da Dr. Lawan Habib Yahaya akan wannan shirin.
Wato shi tsarin tattalin arzikin ƙasa wanda tafiyar da harkar kuɗi da banki yana daga cikinsa, abu ne da yake buƙatar nutsuwa da duba yadda yanayin shi tattalin arzikin ƙasa ka cokan yake. Nasarar aikin banki da ya zama ya gane ƙasa gaba ɗaya ta harkar kuɗi, wanda ba sai ka gan shi ba a riƙayinsa ta cinikayya da sadarwa da mimmiƙa kuɗi ko ta ina ba tare da an ga kuɗin abinda ake kira cash ba. Wato idan ka duba yadda yanayin abin yake yanzu, shi kansa abinda ake kira withdrawal limit, wato takaita yadda za a karɓi kuɗi a banki shi kansa idan ka dubi kananan masana'antu musamman da kananan yan kasuwa waɗanda harkar banki bai shiga ta gaban su ya fito ta bayan su ba tunda akwai shekarun baya a Najeriya da bankuna suka dinga gurgurgujewa masu kuɗi suka dinga yin asara saboda haka yanzu gwamnati ta sawa mutane ma su yadda da banki shi ma wata magana ce to ko dai dan akan wannan rashin yadda ko kuma kan rashin sani ko kuma a'a ita gwamnatin ba ta wadatar da a yadda ƴan kasuwa masu bankuna za su fadada aikin banki ya mamaye ko ina da loko da sako ba ko kuma a'a koda da akwai waɗannan bankunan ba su da tarakun da zai zamana cewa harkar bankin ta mamaye ko ina to idan ka riga ka ce lokaci ɗaya ka fito da waɗannan bayan akwai waɗannan manyan matsaloli guda uku abinda zaka samu shine kuɗi ba zai kewaya a hannun mutane na harkar kasuwanci ba saboda kudin da yafi 10,000 ana sa ran mafi yawa an fi harkar kasuwanci da kudi da yafi 10,000 kudi ne kamar na cefani da farko da ka iya zuwa ko ina ka samu misali ATM machine yanzu ku sai ka je wajen banki ɗaya kenan kuma idan ka samu ATM machine din sai ka bulayi dogo mafi yawa wani zubin kuma ga bankin amma babu abin da ake kira network wato kafar sadarwar da za ta hada a yi wannan e-banking din wato internet facility din so idan kana da irin waɗannan matsalolin ba ta yadda za a yi bankin ka ya harkar banki ta bunƙasa ta mamaye dukkan tattalin arzikin ƙasa
Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani takaita yawan kuɗin da za a fidda ta cikin banki zai shafi rayuwar al'umma. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kano.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Kano?
To kuna tare da Umar Hafsuri mala hukumar Wudulfingin jihar Kano.
To Malam Umar me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa akai?
To ni abinda nake so ga wannan batu ya kamata kar a sake a yi wannan abu da zai kasance wai a ce a hana fitar da kuɗi wanda zai inga zagaya daga cikin al'umma saboda abinda za a yi akan talaka zai kare a yanzu ma ya ake bare a ce an dakile wani waye a ce za a rashi waye a daina fitar da kuɗi daga cikin banki ya kamata kawai a bar kuɗi ya inga fita ta ko'ina wannan shine ra'ayina daga Umar Hafsuri Mulaja da karan karamar hukumar Wudulfingin jihar Kano
to Malam Umar mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Zaria
yawa to assalamu alaikum
sunana Musa
da garin Kwangila wato ni abin da nake gani abin yana da wani abu guda biyu ne idan aka bar kuɗi haka sakaka wato kamar za a ce sata za ta yi yawa misali kuma kuɗi za su shiga hannun jama'a sosai sosai idan kuma aka ce an taɗaita abin kuɗi kuma ba za su shiga hannun jama'a ba ta yadda za a samu a riƙa cinikayya da sauransu to abin ya zama mana wani iri ne gaskiyar magana wannan abu dai kawai sai dai duwayi Allah Ubangiji ka fushe mu
to Malam Musa me ce ce kake gani mafita a wannan lamarin
eh to mafita kenan na gaya miki abin ne dole sai an nemi ƙwararru wanda za su zo su tsaya kan abu ɗaya tak a san abin saboda kin ga yanzu mu da muke cikin Najeriya mu muka san wahalar da ake ciki na rashin ba kuɗi hannun jama'a
to mun gode Malam Musa daga Zaria yanzu kuma bari mu je Yola Assalamu alaikum da wa muke magana daga Yola
Aminu wa alaikum assalam barka da san ruwa
barka ka dai da wa muke magana
ina magana da Adamu ji kan Jauro
To Malam Adamu me cece gudunmuwa ka game da abin da muke tattaunawa akai
To gudunmuwa ta dai akan abin da ake tattaunawa akai
batun kuɗi da ake so bankin Najeriya, babban bankin Najeriya yake so ya takaita yawan kuɗaɗen da za a fidda. Me za ka ce game da wannan?
Abinda zan ce, ni duk abinda shugaban ƙasa ya yi na Najeriya ni ina ganin daidai ne, ko kuma manyan ma'aikatan bankin Najeriya.
To Malam Adamu kenan daga Yola, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Zamfara.
Yawwa, mai magana Barista Abubakar daga ƙaramin hukumar mulkin shinkafi jihar Zamfara a Najeriya.
To Malam, ko in ce Barista, menene ra'ayinka? Yi muna jin ka.
Ra'ayina akan tsarin gwamnatin ƙasar nan ya fito da shi, a gaskiya can tsari ne wanda talakawa su da cikin wani hali. Ya kamata a bar wannan tsarin wanda muke a yanzu. Idan an duba yanzu tsarin da muke so, katin ATM ma ya aka tsari tana kana fama, talantana za a dakatar da fitar da kuɗi a ATM. Ya kamata gwamnan babban banki Gordon Emefiele ya taimaka su kwamitin da zai tsara wannan al'amari su duba daga ƙarshen murya don talaka ya samu sakewa a ƙasar nan.
To Barista Abubakar kenan, amma gwamnati bata riga ta fidda tsarin ba, tana dai shirin ta aiwatar da shi ne. Bari mu je kira na gaba daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
To kuna da magana da Usman Mukhtar, dan Niger wanda yake kasuwan Bacci Kaduna.
To Malam Usman, me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa?
Eh, to gaskiya a wannan tsari gaskiya zai sama mutane su guje ajiya a banki, tunda gaskiya a matsayina na dan kasuwa na ajiye ɗan kuɗi na, yana so in fitar da su in je in sayo kayayyaki, kuma an zo an ce mun ga wasu ka'idodi wanda ba zan samu in fitar da su, zan sayo wannan kaya. Ina ganin gaskiya maimakon in ɗan ƙaro na rage kenan, gaskiya kwanda in samu in ije abuna lokacin da nake so in ɗauka in je in sayo kayayyaki na. Da fatan za ku tashi lafiya. Daga Usman Mukhtar, ɗan Nijar wanda yake kasuwan Bacci Kaduna.
Mun gode Malam Usman. Yanzu kuma bari mu je Delta. Assalamu alaikum, wake magana daga Delta? Malami na Delta, ko kana jin mu? To ga dukan alamu dai layin malami daga Delta ya goce, amma muna da sauran lokaci, sai ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ne ya kuke gani takaita yawan kuɗin da za a fidda ta cikin banki zai shafi rayuwar al'umma. Mun samu kira daga Neja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Neja?
Assalamu alaikum, ni ne Dallami Joja Kagara, jihar Neja.
To Malam Dallami, me za ka ce game da wannan batun?
Ta a halin gaskiya kani ina so gwamnati ya dauki matakai akai, yanda aka ce yanzu za a rika bayyana yanda za a cire kuɗi akan banki. Gaskiya ya kamata a ba ƴan kasuwa dama su rika cire kuɗi, suna zuwa a kasuwanci, suna zuwa sayayya, yanda talakawa zai fi ji daɗi, saboda mun shiga talakawa sun shiga wani hali. Amma da kai jima ƴan kasuwa cewa su zo da a cire dubu ɗari, da gaskiya abin ba za a je ko'ina ba, za a samu koma baya.
To mun gode Malam Dallami daga Neja. Yanzu kuma bari mu je Jos.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Sarki Bashi ne daga Jos Duwala Junction.
To Sarki, me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a kai?
Gaskiya wannan lamari muna so gaskiya banki su duba su ga yanayin da ake kasuwanci, ga yanayin da ake cikin na hidindimu. Idan aka ce za a kayyade kuɗi, to lallai za su samu koma baya na kostomomi, saboda akwai ƴan kasuwa da za su tura kuɗi, kamar mu za mu tura kuɗi zuwa Lagos siyan abu. Idan mun zo cirewa, to ka za ka ce ga abin da za a cire, kuma ga yanayi. Ga yanayin an ce za a ji wata bakasun lokacin da za ka iya sauka a lokacin da za ka je ka ce ba. Wani lokaci za ka iya tafiya ka sauka da daddare ko da yamma, ga kasuwanci ga yanayi da ake ciki.
To mun gode Sarki daga Jos. Har yanzu dai muna nan a jihar Plateau ɗin.
Hello?
Hello, da wa muke magana?
Muna magana da Hassan ne daga jihar Plateau.
To Malam Hassan, me za ka ce game da abin da muke tattaunawa a kai yau?
To gaskiya wannan babban abin alfahari ne ga mutanen Najeriya gaba ɗaya. Wallahi ga shi talaka da da a samu ma a nan abin ya biyo mu daga nan kar ya tsaya a iya jihar Kano.
Jihar Kano kuma?
Ya biyo har nan.
Ai, muna bayani ne akan tabbatun takaita yawan kuɗin da za a iya fidda ta banki. Wanda banki babban bankin Najeriya ke shirin yi.
Eto. Allah sa dai ayi gaskiya ko a cikin abun.
To mun gode Mallam Hassan, yanzu kuma a gurguje bari mu je kwanta gura.
Hajiya Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri Lulu kwanta gura.
To injiniya, me zaka ce game da wannan batun da muke tattaunawa a kai? Dan na san dan kasuwa ne kai ga dukkan alamu.
Wannan magana ta kai ce kuɗi a banki bai da fa'ida. An yi ne za a tauye bayan Allah tsakani da Allah. Duk wanda dan kasuwa yana da kuɗin shi na gaskiya ba barawon gwamnati ba, a ce kuma a takai ce kuɗin da za a hissa a banki. Gaskiya an tauye jama'a, gaskiya ba ta yi.
To Mallam, ko in ce injiniya, lokaci ya daga mana hannu, za mu dakata da karɓar wayoyinmu a nan sai kuma guban Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da abin da ya kwaro a ranar Lahadi ta gabata a wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai da kiwakan yanzu haka ƙasar Faransa, a lokacin da ake dabsa tsakanin Turkiya da Croatia, kuma a daidai lokacin da ƙasar ta Croatia ta sa ƙwallo a raga, sai aka ga wani dan kallo ya ƙetaro ya rungume ƴan wasar a daidai lokacin da suke murnar cin da suka saka. Da yawa daga cikin ma'abuta sha'anin tsaro sun ce a kiyaye, domin inda wannan dan kallon ya zo da mummunar aniya, to da an zo ƙarshen wasan Ero kenan. Wannan kuma na zuwa a daidai lokacin da a yau hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai ta ci ƙasar Rasha tarar Euro 170 bayan tashin hankalin da an kallon na ƙasar Rasha da na ƙasar Ingila suka yi a Marseille a lokacin da suka yi karawarsu ta farko, wanda tashi ɗaya da ɗaya. Kuma wannan ke ci gaba da jawar hankalin hukumomin ƙasar Rasha ganin cewa a shekara 2018 ƙasar ce za ta karbi bakuncin wasannin ƙwallon ƙafa na duniya. Wannan dai na zuwa a daidai lokacin da ita hukumar ta Turai ta yi barazana da kashedi ga ƙasashen Ingila da Rasha da cewa su ja hankalin magoya bayan su, da zara aka samu wani sabon tashin hankali to san cewa za su koma gida. An zo ƙarshen wasan Euro gare su. A wani abin mamaki da ke wakana yanzu haka a wasannin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai a ƙasar Faransa, wannan ƙwaron da ake ce ma Arang, wanda wannan mujallar ta France Football take amfani da shi domin ya yi mata zaben kowanne ne zai cin wasannin da ke kan gaba, a lokacin da aka hiddo shi a safiyar yau domin ya zabi tsakanin ƙasar Faransa da ƙasar Albania. Shi dai wannan ƙwaron ya zabi cewa ƙasar Albania ce za ta yi nasara a ranar Laraba idan Allah ya kai mu a Marseille a wasan da zai hada Faransa da ƙasar ta Albania. Shi dai wannan ƙwaron da ake ce ma Arang yana cikin wurin kallon namun daji da ake cema Parc Zoologique de Thoiry na kasar Faransa. Sai dai Hausawa suka ce ba a san macito ba sai miya ta kare. Sai ranar Laraba din a gani shi a ranga din ya auna daidai ko kuma ya shakure. Wannan kwaron a rang daga kasar Albania aka kawo shi kasar ta Faransa. Wadansu cikin barkwanci na cewa shi dai a ranga din ya zabe kasar sa ta Albania ne sabanin kasar Faransa, ganin cewa kungiyoyin za su fafata wa junan su a wannan wasa ranar Laraba mai zuwa. Abin tuni a can baya shine albarkacin wasan da kasar Faransa ta yi da kasar Romania a bikin soma ƙwallon ƙafa na ƙasashen Turai, ya zabi kasar Faransa wadda ta yi nasara 2-1 gaban kasar Romania. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ziyarar kwada-kwadan nan da jakadiyar Amurka a Ethiopia, Patricia Haslak ta kai a lardin Afar, ta bata daman kimanta ingancin taimako da gwamnatin Amurka take yi wa Ethiopia don kawar da tsananin fari da ke addabanta. Da farko, jakadiyar Haslak da ministan yawo bude ido da al'adu Aisha Muhammad sun fara ziyarar tasu ce a wata makarantar karkara a cikin gundumar Mille Worrida, wacce ke samun taimakon abinci mai gina jiki daga ma'aikatar ayyukan gona ta Amurka. Shirin ba yaran makarantar abinci na McGovern Dole da aka sani yana ba yaran makarantar primary su 91,000 abinci mai gina jiki a kowane hantsi a nan lardin Afar, wanda mafi yawansu na isa makaranta ne da yunwa. wannan abinci da ake baiwa yaran makaranta ya kara yaran makaranta da ke son zuwa makarantar kuma ya inganta yanayin karatu a yankin. Daga bisani Jakadiyar ta kuma ziyarci wata ma'aikatar bada ruwan sha da ke bada ruwa ga gidaje kamar 300 wacce kuma hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID ta samar da ita a gundumar Mili Horeda. Akwai irin wannan aiki da ake gudanar da su a wurare daban-daban a cikin sauran jihohi a faɗin ƙasar don inganta ruwan sha mara tsafta ta hanyar amfani da injin janareto da bututun jan ruwa da kuma gina ma'adanan ruwa da gina famfuna da wurin shan ruwan bisashe. Yanzu wannan ƙaramar unguwar tana da ruwan sha mai inganci da tsafta, saboda haka ba su buƙatar sake wurin zama. A ƙarshe Jakadiya Haslak ta kai ziyara cibiyar bada agajin gaggawa a babban birnin lardin Afa da ake kira Samira don tattaunawa akan irin taimako da hukumomin tarayya da na jihohi da ma na ƙasa da ƙasa suke bayarwa don tinƙarin fari da ambaliya da aka samu a kwana-kwanan nan a nan Afar. Jakadiya Haslak ta samu saduwa da shugaban lardin Afar Soyum Awal, inda suka tattauna akan taimako da Amurka take bayarwa na kawar da fari da irin hali da yankin ke ciki. Ta kuma nanata akan muhimmancin aiki tare tsakanin sassa masu zaman kansu da hukumomi wurin inganta harkokin samar da ruwan sha mai kyau. Amurka tana alfahari da yin aiki tare da Ethiopia don kawar da fari, amma duk da haka akwai tarnaki da za a fuskanta watanni masu zuwa. An samu ruwan sama, amma kuma yana ɗaukar lokaci kafin a samu hatsi. Bayan rashin nasara wurin shukar abinci lokuta da dama, miliyoyin mutane ne za su dogara da taimakon abinci har zuwa lokacin rani. Cibiyoyin kiwon lafiya za su yi aiki cikin matsuwa yayin da ake samun ƙaruwar cuta saboda mutane na kasancewa cikin raunin yanayi. Ethiopia ta riga ta taka rawan gani wurin fama da wannan fari. Nasarori da ta samu ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa. Kana gwamnati da ƙasashen waje sun gaggauta ɗaukar ƙwararren matakai akan wannan batu. Amma har yau da sauran rina a kaba kafin ayyana yin nasara baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin ku ji takaitattun labaran duniya, ga tasirin azumin Ramadan ga wannan malamin.
Daga farko dai sunana Ismail Muhammad. To azumi dai a shar'ance shine kamewa ga ci gaban sha da sha'awar ciki da ta waje. Muhimmanci shine kamar yadda Allah ya faralanta a kanmu, wato kuma da zama tare kamar cikin salama cikin yadda Allah ya hukunta wa al'ummarsa, cewa daina ayyukan sabo da kyautata wa jama'a da kyautata wa 'yan uwa da musulmi gabaki ɗaya. Darussa shine kamar abubuwan da Allah ya hana in aka bi su, wato ba azumi ba, kowane lokaci wannan al'amura wato za su, in aka dore da yin su, duniya gaba ɗaya za ta iya zama lafiya saboda irin abubuwa da jama'a suka kame a cikin azumi gabarin munanan ayyuka. Wannan shine nake gani kamar zama da jama'a da tafsirai da ake ji da wa'azozi da abubuwa, in jama'a sun rike su, to alal hakika za a zauna lafiya da kowa da kowa ma duniya gaba ɗaya.
To madalla, yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
A yau Talata, ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta yi kira da a samar da dokoki masu ma'ana game da sa ido kan mallakar bindiga bayan kisan kiyashi mafi girma da ya auku a tarihin Amurkan. Wannan kira na zuwa ne duk da cewa kuma mun tsaro na ci gaba da tattara bayanai game da rayuwar ɗan bindigan nan, wanda musulmi ne haifaffen Amurkan, wanda kuma ake mai kallon ya ɗauki tsaron ra'ayi ne daga kafar intanet. A wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na CBS, John Johnson ya ce muhawara kan tsaurara matakai da sa ido kan waɗanda suka mallaki bindiga abu ne da aka jima ana yi a Amurka, amma kuma hakan abu ne da zai tabbatar da kare rayukan jama'a. Rahoton wata cibiyar bincike mai suna Pew Research Center ya ce al'ummar nahiyar Turai na ɗaukan ƙungiyar IS a matsayin babbar barazana ga ƙasashensu.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Martin, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.